ila yaumiddin amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bange so ta addinin musulunci a yau muna 27 ga watan rabiul awwal a hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 muna 30 a watan 9 shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumen ko in ce karaman majalisa kafin kammaluwar aiki kenan ko muna fata Allah ya kara wa sarki lafiya da imani muna kuma ci gaba da karatu a cikin littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz muna cikin karatu har zuwa darasi na 17 duk da muna da tsallaken darasi guda daya a baya yau insha Allah za mu tashi akan darasi ne na 18 wanda kusan shine babi ko darasi na ƙarshe a cikin darasi na farko wanda yake da alaka da adab amma wanda ya kamata lalle kowa da kowa ya san shi daga cikin su abinda malam yawa fasalin suna ine tajhizul mayyiti was salati alayhi wa dafnihi ko tajhizul mayyiti was salatu alayhi wa dafnuhu kin samamaci yi mai sallah da kuma yadda ake binne mabaci wannan yana daga cikin ladubban da dukkanin musulmi ya kamata ya san su ya kuma san yadda zai mu'amalance su rayuwa malam yayin ta karantar da mu darussa 17 da suke da alaka da rayuwar mu wannan rayuwar mu ta addini rayuwar mu ta imani rayuwar mu ta akida rayuwar mu ta mu'amala halayen da ake so a siffati da su da halayen da ake so a guje musu da yadda ake so a gabatar da rayuwa watan wata rana daya bayan daya za a waye gari babu mu babu wanda zai bada labaru to tunda ana tafiya daya bayan daya kamar darasi ne mai muhimmanci kowannen mu ya san ya ake mutuwa me ake farawa mamaci me abubuwan da mamata suke da bukata a hannun mu sai zaman to mun mu'amalanci junan mu a mataki na ƙarshe na rayuwa da abin da ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma da yi masa suna da tajhizul mayyit kimtsa mamaci bayan an gama kimtsahi wassalatu alaihi da kuma yadda ake wa mamaci sallah bayan an sallaci mamaci wa dafnuhu ya ake binne wannan mamaci din malai yace wa ilayka tafsilu zalika ga bayanin hakan daki da daki awwalan abu na farko yace yushra'u talqinil mutatabiri an shar'anta alankana wa wanda yake kan gargara wanda alamun mutuwa suka bayyana a gare shi an so a masa talqini ile a koya mai fadin ko ai kokarin ya fadi la ilaha illallah lalle ai kokari mamaci ya furta wannan kalmar li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annan in Allah sai rada amince su tabbata a gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku yi kokari ku laƙanawa mamatanku kalmar la ilaha illallah wannan duk wanda Allah ya kaddara yana zaman jinya ya ga alamun barin duniya sun fara bayyana ga mamaci to ya zama to ambatan Allah yawa a wannan lokacin da kuma fadin la ilaha illallah akwai mamacin da ka fara furta la ilaha illallah ya san saboda shi ka fada zai warta zai fade ta to in yace la ilaha illallah ana kokari a samar da shiru da nutsuwa a wannan guri din in wani abu ya gitta ko wani ya zo dubiya aka yi magana ko yayi zance ko ya bada wani umarni to ayi kokari ya sake fadin wannan la ilaha illallah babu kuma laifi a cewa mamaci ya ce la ilaha illallah idan kai ta'aribi bai fahimta ba ta fada bai dauka ba sai ka ce wane dinga fadin la ilaha illallah ko ce la ilaha illallah haka manzo Allah ya fada lakilu mautakum la ilaha illallah. Ku rinka cewa mamatanku su ce la ilaha illallah. Ku lakana musu. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin shi. Lokacin da baffan shi ya zo barin duniya, kwarara haka manzo Allah ya gaya masa, yace ya abbu qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha inda Allah. Baffa na ka ce la ilaha illallah, kalma ɗaya tak nake so ka faɗi, zan tsaya ma da ita a gaban Allah madaukakin sarki har sai ka wanye lafiya kada. Kaga kenan babu laifi kai ma idan mabacinka bai fuskanta ba ko baya fusga ko wata kiljinsa yayi ƙasa, babu laifi ka kara ma ka faɗa a kunnen shi wani ka dinga cewa la ilaha illallah ko ka ce la ilaha illallah. Wannan yana da kyau. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar duk wanda kalmarsa ta ƙarshe ta zamanto la ilaha illallah da izinin shi ya shiga aljanna da izinin Allah madaukakin sarki. Wal muradu bil mauta, malai ce wanda ake nufi da matattu fi hadha al hadith, a wannan hadisin al muhtadiruna sune waɗanda suka zo gargara, alamun mutuwa sun bayyana. Wanda ya san mutuwa akwai kallon da zaka wa mutum, kana kallo ka san kuma lokacin tafiya yayi. Wanda yasa zaka ga likitoci, wani in ya rage ma duk saura sati daya, wani in ya rage saura wata daya, wani in ya rage saura awa biyar, ya dagata da gogewar likita kawai ya san mutuwa zai. Idan kun ji an rubuto muku magunguna da ayyuka da wai aka za a kashe kuɗi da yawa sai a ce ku je ku dawo bayan kwana takwas. Watakila alamar da duk ta bayyana a gurinsa wannan mamacin ba zai wuce kwana bakwai. Da haka kuna tunanin wahe gari za ku koma sai a ce Allah ya baka suka, sai ka ce Allah ma taimake mu ba rabon a sha wahala ba da waye. Akwai alamu, to wanda ya saba da mutuwa yana iya gane ya wane tafiya fa ta zo ƙarshe. To in ka gane tafiya ta zo ƙarshe, kai kokari mamacin kai ta la ilaha illallah. Allah ya sa mu cika da imani. Wallahi abin akwai tashin hankali. Tun kana gani a gaban wani ko yana faruwa ga wani sannu a hankali duk za ta zo kanmu. Yadda muke ji ƴan uwa da abokai da masoya, wallahi sun zo wannan marhalar zamu. So yana da kyau kenan darasin kowa ya san shi tunda yana zuwa kan kowa. Matanka su san ana gaya wa marar lafiya rinka faɗin la ilaha illallah. Saboda wani lokacin a hannunsu za ka cika. Ba mamaki kai kana jinya su suna faɗa a bakin wakaci. Ka gaya musu in ta ɓaci fa ku rinka koya min la ilaha illallah. Ku yi ƙoƙari in faɗi la ilaha illallah. Yaranka maza da mata kai musu tarbiya, in ba ka da lafiya suke kusantar ka, suke sanin me yake faruwa, su yi naci ka faɗi la ilaha illallah. Wani lokacin muna da wata irin ɗabi'a marar lafiya a wani ɗakin masu jinya a wani ɗakin. Wani he ya mutu ya yi awa biyu, wani ya yi awa uku ba a fasan ya mutu ba. Ya kamata lalle idan mutum yana halin jinya akwai masu kula, akwai masu sa idanu, kuma ma'abota hankali da nutsuwa ita ce ribar da zai ci ta zamantakewa da ku. Ku yi ƙoƙari ku ji afarta wannan la ilaha illallah. Malai ce waɗanda suke gargara su ne ake kira da bauta ku. Wa hum man zaharat alaihim amaratul mauti, su ne wanda alamun mutuwa ya fara bayyana a gare su. Alamomin mutuwa daban ne. Wani kaga yana kakkafewa, wani linfahin ya fara sarkewa, wani gaɓoɓin jikinsa su fara sanyi, wani kaga kalamar nauyi ya fara bayyana a jikinsa. Da in kana ɗaga hannun mutum ciwon haka sai ka ji hannun ya fara nauyi, to alama ce ta mutuwa. Wani kuma ka ga linfahin yana tafiya yana dawowa, yana tafiya yana dawowa, yana ɗaukan tsawon lokaci. Ko ne da irin alamomin da mutum yake bayyanawa. Wani kuma tsabar wahala da waƙaraji haka za ku ji yana yi, a danganta da yanayin yadda mutum ya zo cikawa. Akwai wanda za ka ga sun dage da ayyukan ibada a duniya, salloli ba sa barinsu. Amma ƴan matsalolin su hina in sun fito daga sallah a lokacin sukan ɗan ɓata minti biyar hida su ƴan yi gulma kafin su yi gaba. So irin wannan a lokacin mutuwa suna shan wahala. Dalili Allah ya yarda da ayyukansu, suna da ibadoji. Allah baya so su sha wahala a kabari, baya so su sha wahala a lahira. Sai a ba su tsananin wahala a lokacin mutuwa. Sai sa wani lokaci in kaga mutum yana da salah, yana da salaha, yana da ayyukan addini, yana da kiyaye addini, sai mutum ya zo mutuwa kaji yana ihu, yana buga kai, yana murjininnuwa. to malamai suka ce wannan alama ce ta cewa lalle wannan mutumin yayi kikkiawan karfi duk wani zunubi da ya dauka kanana da bai ma san ya dauka ba su ne ake wancewa kafin tafiya lahira daga wannan wahalar babu guntun wahala a kabari babu guntun wahala a filin alkiyama to wanda aka ga yana irin waɗannan alamomin shi ma alama ce ta tukawa to sai a rika rike shi a rika lallashin sa a rika so ya fadi la ilaha illallah wasu kuma da kansu zaka ga sun fara fada wance ayi kaza cikin ƴaƴansa ko cikin matansa wani ayi kaza na fara ganin alamu ina ganin ba da ne za a yi magariba ba wani zaka ke gani kamar wasa ana zan shi sai ina gafa dukkanin alamu ba za a yi magariba da ni ba wata kila ya fara ganin saukar mala'iku wani kuma za ka ga suna ce maka baki suke gani sun fara ganin fuskokin da basu san su ba in ka ji mutum ya fara irin maka wannan zata kaga sai hirbutu ne kaga sai shiriri ta ce kai kokari irin wannan mutumin to ya lizimci la ilaha illallah da fadin la ilaha illallah wahum man zahara alaihim amaratul maut wadanda suka halicci mutuwa sun san alamomin da mamatan suke zuwa alamomi daban wani kuma ana zauna ana hira da shi kawai gani za a yayi miƙa yayi atishawa hikenan an zare ra wannan kamar tafi hadari ita bata ba fiye nuna alamomi zahiri kawai zan ci ake mutum kawai sai yayi miƙa ko yayi gyatsa ko yayi atishawa hikenan an gama wani ana zaune da shi a falo lafiya kalau to kaga wannan ba san wata alama da ta fito fili ta zahiri ba shi yasa magabata suke cewa wanda ya rahil lafiya a lokacin mutuwa wannan Allah ya bashi dama saboda a lafiyar rahil lafiya zai istighfari zai tuba zai yi wasiya zai mai da haƙoƙi ya danne haƙin wannan zai yi bayani ya hada da wanta gulma zai yi bayani yayi annabi banci tsakanin nan da nan ya sai wani ni fa tafiya ta zo amma abin da ya faru tsakaninka da kai da wani dan Allah ku yafe mun ni ne ubul abadi ku yafe mun bana so da je gaban Allah da laifin duk kunya ka ci ta a duniya kar ka ci ta a lahira kai bayani ka tafi yafi sauki wannan in ka fada ka kare to dan ka ji mutun ya fara irin wannan bayanan to ayi kokari a sanyar masa da zuciya haka duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sai Bilal sun yi irin waɗannan alamomi din aka yi tararrahin su ayi kaza ayi kaza suka ce babu komai insha Allah gadan nalqal ahibba muhammadan wa hisba gobe ya wannan ina tare da abokaina ina tare da masoyana muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da suka riga mu gidan gaskiya zaka ji shi manzon Allah ya bada alamomi da yawa wajen kusan kwana biyar yayi tsananin ciwon kan da bai taɓa yin irin shi ba nana aisha ta ce dama inda ta fara sarewa ta ga manzon Allah ya shigo gida ya fita ya shigo ya fita sai ta ce akwai matsala da aka ta zo ta samu dan lungun da manzon Allah zai bi sai ta kwanta a lungun ta san da in ya zo zai sai gyara kafarki ta ga manzon Allah ya zo bai biya ta kanta ba kokari yake kawai samu gurin da zai tsallaka ya wuce sai ta miƙe ta ce mashi wara asa kaina har ya tare ci wayo kaina akwai tashin hankali mai gida ya shiga ya fita ya sake shiga ya fita bai kalle ki ba bai damu da matsalar ki ba akwai matsala haka magabata suke mata basu yadda da bacin ran mai gida ba basu yadda da shirin mai gida ba sai wara asa sai sai mata bal ana wara asa ni ne ya kamata in ce wayo kai yace ba ki da matsala inda a ce zaki mutu kafin ni wannan kaga alama ce ta ishara shine zai mutu kafin ita yace ba ki da matsala inda zaki mutu kafin ni a ce na wanke ki na sa ki a likafani na sallace ki na kwantar da ke cikin kabarin ki amma matsalar ki zan mutu in bacci to daga wannan malamai suka ce alamomin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bayyana akwai wanda zaka ga sun nuna tsawon sati wasu kwana biyar ya danganta da yanayin da mutum ya samu kanshi amma a yi kokari a gyara alaka a gyara dangantaka da ubangiji wahum man zaharat alaihim amaratul maut sune wanda alamun mutuwa ya bayyana a gare su dan haka abu na farko shine kokari alakkana wa mamati fadin la ilaha illallah sai saniyan abu na biyu kuna tare da mutum ya fadi la ilaha illallah kuma rayuwa ta zo karshe ta kare limfahi ya fita sai ce idza ta yaqana mautuhu idan mutuwar ta tabbata an gwada an tabbatar rai ya fita ko dai dattawa gogaggun mutane da suka san mutuwa suna kallo kuma suka tabbatar mutuwa ta rasu gai ko a kirawo likitoci ya nemi jijiyar da take bayanin bugun zuciya ya tabbatar da inda numfashi ke fita ya tabbatar da inda alamar motsi aka tabbatar dai mutuwa ta tabbata sai malam ya ce ummu mabat ainahu to ayi kokari a rufe idanun mamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rai ya fita to ido yana bin wannan ran nashi saboda kana ji kana gani za a fara kunce rai a jikin dan adam tun daga kantsan ya tsanka kana ji kana gani babban dan ya tsanka zai mutu ana zara ana tahowa a hankali har a zo idan sawunka wallahi daga lokacin da yazo idan sawu kai ka san abin da yake kafarka ya mutu ya gama babu labari daga idan sawu abin da ya gaba shine guntun da yake da guntun numfashi haka ake zara idan an zo gaba a kunce loti a kunce inda rai yake a kunce dauri a kunce kaza mala'ika yana tatso shi a hankali yana koro shi amma duk da haka dan adam zai ji tsananin bala'i da tashin hankali da manzon Allah ya zo wannan gargara din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa hannunsa a ruwa ya guga a goshinsa ya ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat allahumma hawwil ala ummati in ya guga zai faɗi la ilaha illallah ya ce tabbas mutuwa tana da magagi mutuwa tana da tashi Allah ka saukaka ma al'ummata Allah ka saukaka ma al'ummata wallahi duk wahalar da ka ga mamacinka ya sha to ya fahige cikin albarkatin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wannan addu'ar ba da wahalar da zaka gani da tafi wannan to ana zare wannan ran ana koro shi ana zare wannan ran ana koro shi har sai ya zo inda mala'ikan zai zare a dai kai ita ce fita ta ƙarshe daga ina ake zare yi fita ta ƙarshe wallahu alam to ana zarewa ido zai bi wannan rankar duk tafiyar da mala'iku za su yana bin wannan ran kuma ta kaida ta ubangiji shine da wanda zai shiga aljanna da wanda zai shiga wuta kowanne aka zare lansa sama za a yi da shi idan dan aljanna ne Allah madaukakin sarki zai bada umarni a kai shi cikin illiyun a dauko wani targa taske ko kanshi ko waye a goga masa sai a dawo masa da ransa cikin kabarin sa domin amsa tambaya idan kuma rabba mai tsarki bace lokacin da ta je kofar sama Allah ya ce la tufattahu lahum abwaabas samaa wa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi samil khiyam Allah ya ce ba za a bude musu kofar sama ba to koda arne ne sai ya bi wannan ran nashi lokacin da aka rufe ina lokacin da zai daina bin sadaka amma in dai ba a rufe ba duk inda ran yayi sai ya bi wata kuma mu'jiza ta ubangiji inda mala'ikun suka bi ko da ta cikin rufi ne ta cikin silin dinka yadda ran ya bi haka mamaci zai bi haka manzon Allah ya bada labari amma ya za a yi abin ya faru ba wanda sai ya bada labari sai in ya gani kuma ba da maryada ba da labari amma dai da manzon Allah ya faɗa babu shakku manzon Allah bai faɗin abin da ba haka nan yake ba to ana rufe ido saboda a hutar da mamaci bin wannan ran Allah ka sa rayukan mu suna cikin illige wa shudda lihiyahu kuma sai ayi kokari tsakanin gashin bakin sa da gemun sa a hade su ma'ana za ka ga mamaci ai bakin mamaci yana budewa to madadin a bari a jima kashin su bude su bushi kaga baki ya wangame babu dadi sai a kama a hade tsakanin gashin baki da gemu abinda ake nufi kawai ka rufe bakin mamaci kar a bari ya zamanto yayi kayau din nan duk abin da gawa za ta munana ba a so yanzu an rufe ido an rufe bakin sa inda za a jima ya dan wani lokaci a bar idan kwar a tsaye to ai ko an munce shi za a kai makabarta ya ga idan wannan kwar ya zare sai mutum ya ji gaban sa ya faɗi in ka zo ka kwanta sai ka ji kana faduwar gaba in aka yaki hakwaran nan ka gansu kwara kuma ga mutum ban motsi ko mamatan sa ne ƴan uwansa ya tuji ba dadi amma ka rufe bakin mamaci ka wanke rufe idanun shi bayan an tsabtace shi an goge shi an bude to duk wanda ya zo kalla zai ke gani kamar ma ya ƙara haske ya ƙara kyau akan yadda aka san mutum wannan zai bada dama da matansa da ƴaƴan shi su sumbance shi su zo kusa da shi su yi masa bayi bayi na ƙarshe yana daga cikin abin da muka tsallake a ladabin wanka duk masu wanka idan sun kare sun gaba cikin tsawonci to ana kawo shi gurin da za a ajiye shi makusantansa ƴaƴa da ƴan uwa da mata da dangi su mai bye-bye. Ana buɗe daidai iya fuskar. To idan mai wankan gawa ya iya ya tsaftace ya gyara ba a kyakkyamin gawa a daidai wannan lokaci. Saboda duk abin da ya kamata na datti da kazanta da waye an dauke. In ka kalla haka ji sanyi a ranka, alamar annuri ta fara bayyana a jikin mamacinka. So ana rufe baki, ana rufe idanun mamaci. Liyurudu sunnati bidhalik, saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da haka. Salisan, abu na uku da ake wajen kimtsawa da gyara mamaci. Malam yace yajibu taghsilul mayyitil muslimi. Wajibi ne a wanke matacce musulmi. In dai musulmi ne ya mutu, to wajibi ne a wanke shi. Illa an yakuna shahidan mata fil ma'araka fa innahu la yughassalu. Sai dai idan mutun shahidi ne a filin yaki ya mutu. Yaki ya hada tsakanin arna da musulmi, tsakanin makiya musulunci da masu bawa musulunci kariya. Yaki na takofi ne ko yaki na bindiga ne, in dai mutun ya mutu a wannan halin ba a masa wanka. Fa innahu la yughassal wa la yusalla alayhi, kuma ba a mashi sallah. Wannan wasu bangaren shahidai kenan. Akwai wanda ba a musu wanka, ba a musu sallah, to haka rami za a yi abin ne shikenan. Akwai kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace su, kamar qatla uhudin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah. Kuma har ya zamanto ma duk wanda za a wa gawar sallar sai an saki hadawa tare da Hamza, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ana kamar mutum kullu karanta ku da yake kusan mutum 70 suka rasu, to wata kila sai aka raba su group group, amma duk group din da za a wa sallah to Hamza yana nan, shi ba a dauke shi. Ana dauke sauran gawar sai a bar Hamza, ana dauke sauran gawar sai a bar Hamza, ana dauke sauran gawar sai a bar Hamza. Wannan yake nuna cewa hatta a cikin gidan musulunci akwai alfarma. Limamin garin ku, duk wanda ya mutu in gaje zai masa sallah sai mai raka'a hudu. Raka'a hudu, kabbara hudu ko? Da ta zo a gidan shi, Allah ya rufa asiri, akaramuka Allah. In ta rufa a gidansa, kabbara nawa zai? Na? Hudu zai? To me alaƙar ko me yace, to me alfarmar da ya samu duk? Kana kanan liman ko kana yayan liman? An wa kowa kabbara hudu, kai ma an ba kabbara hudu, to me ina, me alaƙar? Babu. To idan mai sallar gawa yana wa mutanen gari kabbara hudu 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 hudu, idan ta fado a gidan shi sai ya kabbara biyar ko yayi bakwai ko yayi tara. Me ye dalili sai nawa ne? Ko ba kyauta ba? An kyauta. Sai daga cikin baffan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sai akan gawon shi zai mashi kabbara, sai da mai kabbara bakwai, kuma da ya kare sallah sai baffana ne. To a musulunci kenan, in kara dume da'awa, in an rabu masu mulki a gidanku ana jin daɗi. To in kara dume addini kuma ya zamanto ba a samu komai a gidanku ba. In dai wannan sallar da za ku yi neman taimako ce, neman ceto ce, neman rahama ce, to kuma ya fi kowa dacewa ka nema masa gafara da rahama, wanda yake da kusanci da kai. Sai yasa ba mamaki idan matanka ta rasu za ka yi mata sallah, mutane su yi ma hakuri ka yi mata kabbara bakwai, ko ka yi mai kabbara biyar, ko ka mai tara. In an tambaya ka ce matata ce, ko ka ce babana ne, ko ka ce yayana ne, wannan babu laifi. Ana ƙara kabbara gwargwadon maslaha. Sannan ana samun mutanen da suka wa addini hidima, hidimarsu ta fito fili an santa. To shi ma idan ana wa kowa kabbara hudu, sai a ƙara masa gyaran ɗaya, ko a ƙara masa gyaran uku, ta sai ta zamanto bakwai, a ce ya faru a ce bai taɓa faɗin sallah ba. Kullum shi yake jagorantar mu sallah. Daga cikin abin da za mu masa shi ne mu ƙara mashi tsayuwa wajen nema masa gafara da taimako a wajen Ubangiji. To sai shi shahidai, akwai lokacin da ba a wankansu ba a musu sallah, ya danganta da gwargwadon abin da ya faru. Dalilin da yasa ba a wankansu ba a musu sallah, saboda su ba matattu bane, basu ma mutu ba tukunna. Wala tahasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah ya ce araye suke a wajen ubangijin su ana ciyar da su. To ana wa mace da likafani ki bai mutu ba, ana wa mace ne sallah ki bai mutu ba. Da haka akwai lokacin da ba a wa shahidi sallah, ba a wankan shahidi, bal yudfanu fi thiyabihi, rigar da ya mutu da ita ko mayafin da ya mutu da ita ko zanin da ya mutu da shi a cikin sa da shi ake binne shi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. وانا رواية مالك أو بوا متنا أحد وانكابا بوا متنا أحد صلى با. أقول رواية كم رتبة تشتري أنا أمبتا يا مي متى مس صلى كم قوة صلى أقول حمزة أتكيش. والله تعالى أعلم. أبو نومي كنا مكسامو أبو أكو أبو نفركو نعم أقول تلقيني. Abu na biyu rufe ido da baki. Abu na uku wanka ko ana wankan mamaci. Rabi'an sai ta sifatu ghuslil mayyit, sifar yadda ake wa mamaci wanka. Idan za a wanke mamaci kuma ba haka ake zuwa ba, kawai a kama heka masa ruwa, akwai yadda ake wa mamaci wanka. Mutum nawa ne suka taba wankan gawa a nan gurin? Ba ai ko na'am sai sa nace zaman lafiya ko dai kowa ya wanki gawar ko a fara biyan masu wankan gawa ni wannan ita ce fahimta ta. Idan baban ku da ya hidima da ku hekara 60 70 ya mutu ba za ku iya wankan shi ba, sai a ran ba yana kan Qur'anin sa yana takarahi za ku taso ya wanki shi to ku biya shi. Kuma kaje duk kafahin duniya mu da nan muke fi sabilillah, babu laifi a ci gaba da fi sabilillah, yana da kyau a ci gaba da fi sabilillah. Amma idan za a wanki mamaci tsada ake sai a biya, in ba haka ba to kowa ya koya sai ya wanki ta gidansu da wankan mamaci da sawa mamaci alkafani da kabarin da ake hakawa da waɗannan bulullukan da ake jerawa duka biya ake. Muna mu ba tsari, shi yasa duk wanda ya su duba sai kaga wani kabarin yayi kudu da arewa, wani yayi gabas da yamma, wani ya bukare, wani ya dindime ne, kowane kabari ka kalla tsarin sa daban ko saboda kowane gwanin sa daban. Amma kasashe da yawa ba amma yadda ba ka dauki wani abu ka haka kabari sai gwamnati ta ba rijista, saboda shi ma tantancewa ake. Yadda ka san ba za ka zago ba ka samu shadda mai tsada kawai ka samu nan sabiya ka ce ka iya dinke sai ra'iya sai ungudin kamu, ba a haka ko? To kabari ma ba a mashi haka. Haka wankan mamaci ba a masa haka. Komai koya ake a musulunci sannan kai. Wani ya higa an aje gahirin ta ina zai fara, tunda dai bata magana abin da ya mata ko sai nan da ɗaya ba ku ita. Ai to ai ba magana ba zai bar ta ce ban fita ba. Ko sai ba daidai aka yi ba. Wallahi da yawa da mamata suna bayani Allah da sun yi karar mai wankan su, saboda ana cin hakkin su yadda ya kamata a wanke su ba haka a kwanke su ba. To mallai sai ga siffar yadda ake wanka din, annahu tustaru awratuhu, shi dai wannan mamacin duk juyin da za a yi ana lulluba da auratsa, ba a bari al'auratsa ta fita. Wannan lokacin da za ku zare tufafin shi da komai a jiki duk yadda za a yi da gwagwiwarsa zuwa cibiyar shi ba a bari ta fito fili, ba a bari a gani. Wani alfarmasa ce yana raye ba a gani, yana mace ba a gani. Don haka duk lokacin da mai wanka ya yayi tsiraitin wanda ya wanka ya gani ko ya gani wani ya gani to ya ci zarafin shi, ya ci mutuncin shi, wataƙila kuma a dalilin wannan sai yi shari'a a gaban Ubangiji. Idan mutum zai yi shekara 70 ko 50 ko 60 a duniya bai taɓa bari wani ya ga tsiraitin sa ba, yau dan Allah ya kama shi ba yadda zai kuma heka yayi an ci zarafin shi. Dan haka to abu na farko wajibi ne al'aurar mamaci rufe ta ake, thumma yarfa'u kalilan. To idan aka tabbatar an fidda komai an rufe al'aurar mutum, to za a dan daga ta ne kadan sai da ba za a hango inda aka daga din ba. Wa yu'saru batnuhu asran rafiqan, sai a matsa cikin mamacin matsawa a hankali. Wannan shine matakin farko. Yanzu ko inansa ka lullube to kuma in ka zo ka daga hannunka ka sa ciki kuma sannan lokacin da zaka sa hannunka ba haka fatsarara ake sa shi ba haka ka kama azzakarin mutun ka kama duwan shi ba a yi haka ana sa akalla irin safar asibiti ta rufe hannunka yanzu kenan babu contact tsakanin fatarka da fatar wannan mabacin in babu a sa leda a daure wannan shine abin da ake da bukata to kuma in ka sa abu da ake tahin farko shine ka tabbatar cikin sa babu wani abu da ya saura ka matsa cikin abin da ke cikin sa ya fito akwai wanda zaka ga ya dan kume akwai guntun bayan gida tare da shi ko akwai guntun fitsari tare da shi in ka matsa cikin sa idan akwai abin da zai fito to zai fito a wannan lokaci hikimar shine ka fitar da duk abin da ya rage a cikin cikin shi lokacin da ka tsaftace shi ka mai tsarki to baka tsammanin wani abu ya sake fitowa daga cikin mamaci wannan kaga mataki na farko na biyu kenan matakin farko ka tabbatar ka rufe al'aurar shi mataki na biyu ka matsa jikin mamacin a hankali kada baka dirtsa akwai masu karfin tsiya in ya kama ya danna ko a raye kake kai kara to to duk abin da mai rai yake ji mamaci na ji in ka murza da karfi yana ji in ka bahi azaba yana ji to a hankali ake bi a hankali ta yadda mutum ko yana raye ba zai gane ba kai mugu ne to haka ake wa ya'suru batnuhu a batnuhu asran rafiqan thumma yaluffu al-ghasil ala yadihi a thumma yaluffu al-ghasil ala yadihi khirqatan aw nahwiha yanzu shi a gurin malam sai bayan ka gaba ta tsaye cikin sanan ne zaka sa wani abu a ciki ko kuma tun kafin ba ka matsa cikin kamar yadda muka yi bayani ka sa safar hannu ko ka sa leda ni ne ana malam yace shi ne wankan zai nada wani abu a hannun shi khirqatan kamar tsumma aw nahwiha ko makamancin tsumbar fayunjihi biha sai ya tsarkake mamacin da wannan abin da ya lulluba a jikin hannun shi bayan ya gama masa tsarki ya wanke tsakanin gwiwar shi da abin da ke cinye shi a cibiyar shi zuwa gwiwar shi nan ake fara wankewa ka tsaftace area da yake akwai datti to in kai wannan tsumman da ka sa ko ledar da ka sa sai ka sake wanke ta hikimar shi ne idan akwai wani abu da ya fita daga jikin mamaci ai ana tsammani yana tsakanin cibiyar shi da gwiwar shi to idan ma bayan gida ne idan ma fitsari ne in ma menene lokacin da ka wanke wannan area ka gama tsaftace area to sai ka cire sai ka ajiye su sai kuma ka sake sa sabo a hannunka yanzu ba za ka dauki baddatti daga cinye shi ka goga a kirjinsa ko ka goga a fuskar shi shine amfanin canja wannan tsumman ko safar da ake amfani da ita in kuma an ga babu wani abu da ta dauka ba wata najasa ba lalacewa sai a sake sa ruwa mai kyau wanda yake taya ka wankan ko a sa sabulu a wanke ta a dirza an tabbatar ba da ci sai kuma kai kokarin yi masa alwala a bayan wannan shine sai kuma yuwabbihu wudu'as salati sai ka wa mamacin alwala irin alwala ta sallah ka wanke masa hannaye sau uku zuwa gwiwar hannu ka kurkura masa baki ana so kuma a kurkura baki din a yi kokari a mai adalci a tsaftace mai hakorai duk inda wani datti yake da wani abu a yi kokari a tsaftace a gyara a yi kokari kuma a zubo da ruwa kar a bar ruwa a cikin baki akwai mai wankan da in yayi to zai kwarara ruwa a baki sai ya bashi sai kun dauki gawa sai kaga ruwan yana tasowa to an samu kasamin mai wanka to ake in ka wanke to ka tabbatar duk abin da yake bakin ka karkato da shi ka zubar ka tsaftace shi babu guntun ruwa a bakin shi ka shaka masa ruwa ka goge kofar hancinsa inda wani majina da wani tasoni da wani abu a hankali ka buka tsaftace ka wanke fuska ka wanke masa hannunsa daga gwiwar hannu ka sake dawa tsini in yatsu nan ma daga nan ka sake dawa tsini in yatsu irin dai sufai da ake alwala yana cikin abin da yake damu mu a alwala galibi mutane a alwala in suka wanke hannunsu wannan kamar da muka wuce a baya ko lokacin da yazo wanke hannu na farilla in yazo nan kuma sai tsaya alhali ko bai san bai alwala ba saboda wannan lokacin da ka wanke kana wanki ne na sunna lokacin da kuma zaka yi wannan wanke hannu din zaka yi wanke hannu ne na farilla to farilla tana dauke sunna amma sunna ba ta dauke farilla da aka sai kawon kocin daga gor hannu ka sake dawa tsinin hannu tare da tsatsaitewa to mamaci shi ma haka zaka masa ka sake wankowa wannan har zuwa tsinin hannunsa ka tsatsaite sai ka shafa kanshi ka shafi kunnansa sai kuma ka sake wanke kansa sau uku yanzu baka wanke kafar shi ba ko to kafa ita ma ana batta ne kamar a tsarin wanka sai daga karshe thumma yuwdi'uhu wudu'a as-salati thumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwihi bayan ya gama masa alwala to kuma sai a wanke kan mamaci a wanke gemun sa inda gemu ba mai kai rahin lafiya ya ta girbirgima a kasa wani ma yayi amai wani an zuba masa magani ya zuba a gemun sa gemun ya tara datti ayi kokari a tsaftace gemun bima'in wa sidrin a sa ruwa da magariya ko yanzu a ce ka sa sabulu ko ka sa kilin ko jik ya danganta da irin gawar da kuke da akwai ko kilin akwai ga daya da kilin ko ko akwai matsala likita naji likita ya gaje na ce kilin yana da zafi ayo da goma akwai wanda hidda kilin suke wanka yanzu mutumin da aka yi rahin sa aka yi accident ya shiga cikin ruwan mai ko ruwan gas ko bakin mai ai yanzu ba zai fita ba sai ka sa mai kilin ya dangata da abin da bukatuwa ta bada wani lokaci in ba mu tattauna wani abin a karatu ba zai tattauna ba sai a ajiye maka gawa kai ta wanke ta kake jin santsi a hannunka ya za a yi sai ka nemi abin da zai fitar da wannan santsin so ake idan mutum zai je lahira ba da tuba kafanta ko da kanku kun gamsu ba tsaranta a jikin shi ya danganta da mai bukatar jikin nasa yake da bukata bima'in wa sidrin aw nahwihi ko makamantan ruwa da magariya ko duk abin da zai bada kumfa ko duk abin da zai fitar da datti wani lokacin a sa kanwa ko wani lokacin a hada da gihiri wani lokacin a hada da toka abinda dai zai tabbatar maka kuma yanzu Allah ya taimake mu kayan mata da kumfa sun fi komai sauki a sa morning fresh ko a sa kilin din a sa sabulu a sa mai kanshi a sa yankan kutsa wanda da ya samu daidai gwargwadon bukata thumma yaghsilu shiqqahul ashiqahul aymani thumma al-aysari idan an wanke tsagi an gaba yin wannan wanke kai da komai sai a wanke tsagin jiki na dama a wanke tsagin jiki na hagu thumma yaghsiluhu kadhalika marratan thaniya wa salisa yanzu mala ya mana wanka daya sai yace ayi na biyu ayi na uku wata kan a gurguje in bada misali lokacin da ka aje mamaci a gabanka ana da bukatar ya zamanto gurin yana da slop ko kuma gurin ya zamanto duk ruwan da ya zuba ba zai sake dawowa ba wani lokacin kai zaka samarwa kanka da kanka yanayin da zai baka dadi guraren ne da suka ci gaba ban sani ba za a yi sabon gine masallaci ko a samar akwai guraren da ake ajewa saboda gawa daki ake mata guda wannan inda za a yi mata wanka nan kuma inda za a sa mata likafani to lokacin da kake wanke ta duk ruwan da ya fito ficewa yake ba ka da alaka da shi bai da alaka da dakin yana fita yana ficewa haka ake masa wannan guri din zaka kai ba tashin hankali gawar ba tashin hankali almuhim dai yanzu gawa tana gaban ka ka sa tsumma ya rufe cibiya ya rufe gwiwa ka matse ciki yanzu idan ka matse ciki zaka yi kokari ka tsaftace wannan tsumman ya zamanto ba kazanta a jikin shi sai ka fara mai tsarki na gaba ka mai tsarki na baya ka sake tabbatarwa ba kazanta a jikin shi sai ka wanke daga cibiyar zuwa gwiwa wankewa daga cibiyar zuwa gwiwa ita ma ka fara wankewa daga cibiya tsagin dama zuwa gwiwar hagu nan ma zuwa gwiwar hagu wannan in ka so in kuma ka so ba daga cibiyar zuwa gwiwa duk yadda ka wanke shi inda ya wanku magana ta kare in ma baka so ba da ka wanke gaban ka wanke bayan kawai ku yi kokari ku juya shi ya koma kan hakarkarin hagu in ya ko kuma yanzu kafin ku juya shi kuna da bukatar me wanke kai ko shine inda za ku samu sabulu a sa su mai shi a sa gashin sa har zuwa wuyansa ko ina a tabbatar an wanke an tsaftace yanzu abu bi aka wanke an wanke gaban shi an wanke bayan shi an wanke kan shi to sai ku juya shi sai ya kwanta akan hakarkarin sa na hagu za ku wanke tun daga jikin wuyansa na har ku taho hannun shi har ku taho hakarkarin sa cikin shi cinyar sa kafar shi har zuwa ɗan yatsun sa gaba daya ku tabbatar kun wanke sai ku sake juya shi sai da kuma hakarkarin dama da kuka wanke sai ku sake bi da ruwa shi ma a masa kamar na farko in kun yi wannan kun gama wanka guda daya kenan sai ayi wanka na biyu ayi wanka na uku idan uku za ku mashi wancan na farko shine mai siffar alwala da wanka irin na janaba da komai na biyu da za ku masa wankan sabulu ne in kun ga dama ku bi wannan tsarin in ba ku ga dama ba kawai ku tude shi gaba ɗaya da sabulu ko ina a durza a tada kumfa a goge da ti sai a sa ruwa a daure jikin sa tsaf irin wankan ka na famfo yanzu ka masa wanka nawa wanka biyu sai wanka na uku kafin ku wanka na uku ana kawo kafir sai a dandaka shi sai a zuba a cikin wannan ruwa kafin ku fara wankan dama an jika kafir din sai da wannan kafir din zai bi cikin wannan ruwan baki ɗayan shi in aka zo cipi na uku za a sake mashi tsarki a wanke dubaran shi a wanke tsagin da wanke kan shi a wanke tsagin dama a wanke tsagin hagu yanzu kaga ko ina jikin sa ya samu wankan farko ko ina jikin sa ya samu wankan sabulu ko ina jikin sa ya samu wanka da me da ruwan kafir to in kai wannan ka gama wankan mambaci amfanin sa kafir wata kin bayan kun wanke mambaci kafin ku kai shi dakin yana da kiyashi dakin yana da tindaku dakin yana da wasu kwari in ba a yi sa'a ba sai ga wasu kwari sun fara hawa jikin gawar amma amfanin wannan kafir din ko kwana zai ba za a samu waɗannan kwarin da waye ba su biyo jikin mamaci inda wasu tsutsotsi da waye duk ba zai bari ba kun sake tsaftace shi kun mutunta jikin wannan mamaci din ana wankewa sau biyu ana wankewa sau uku yamurru fi kulli marratin yadahu ala batnihi duk kifin wankan da zaka yi ana so ka sake dan matsa cikin sa koda za a samu rashin sa'a wani abu ya sake fitowa bai fito yana kan makara gare fito tun kuna wanke shi fa in kharaja minhu shay'un ghassalahu ko ghassalahu in wani abu ya fito sai ya wanke shi wasaddal mahalla bi qutnin aw nahawahu idan ka tabbatar komai ya gaba fitowa to tagun da yake fitowa shine malam yace ka rufe gurin wannan bima'in ka wanke wannan gurin bi qutnin da audiga yanzu ina dai wani abu yake fitowa daga jikin mamaci wani abu na iya fitowa ta hanci wani abu na iya fitowa ta baki wani abu na iya fitowa ta ina ta dubaran shi to guraren da ake tsammanin wani abu zai fito bayan ka gama tsaftacewa ka gyara to sa wani abu ka toshi wannan guri din malam yace da audiga ko abin da yake canjin audiga yanzu ba mu sa audiga ba me ya kamata mu sa na za a sa toilet paper da auduga da toilet paper za su biya bukata ba auduga ba toilet paper ba na tsumma ana iya sa tsumma idan ba sa ba fa muna so ne mu tattaro wasu abubuwa ba mu san yanayin ga wanda za mu samu ba za a iya sa salafi masking tape za a iya sa masking tape me fadi akwai gunda auduga ba za ta rike maka ba amma an kasa salatin ka ja ka rufe gurin an gama idan mata ne suna bleeding fa me za a yi sawa irin fatin da suke amfani da su to an kasa da miji fa shi mai idan na ya danganta da irin gawar da take gaban ka amfanin tattauna matsalolin baka san irin gawar da zaka samu ba kowace gawa akwai irin yadda Allah yake so ya jarrabe ta to kai me wankan gawan kai ne ya kamata ka sama mata hanyar da za ta tsarkake ta wata yanzu kana da buƙatar ka samu fat ka toshe duk inda dubaran sa take saboda koda wani abu ya fito wannan fat din zai zuke shi irin da yake zuke shi nan al'ada zai zuke abin da zai fito daga dubaran mamacin wannan za ka ya zama kamar fake duk wani abu da zai baka dama kada gawar ta lalace ta gurbata mutane su rena ta kafin ta je makabarta shine gatan da ake so kawa kawa gawa to yanzu idan muna da bukatar duka irin wannan dan yanzu za ka dauko ko dan a taba ka bahi gawa babanka shi yasa to shi a musulunci ba abin da aka bari da aka ce al ilmu min al mahdi ila al lahad har mutun ya je kwanciya wallahi yana da bukatar ilimi saboda yanzu idan ni bazan yi ba yana da bukatar wanda zai bin wannan so idan kuma ba ilimi wallahi ba lalle bane ya biya mun bukata yadda nake da bukatar ta da haka har ta kwanciyar kabari mu akan mu da kanmu adalci ko dai kowa ya koya ya wa dangin sa da ƴan uwan shi an yi maganin fitina in ba haka ba to a samu su kwararru ake biyan su kawai da gawa ta mutu a ce wani ku zo ta samu ai su kuma za su yi masa duk abin da ya dace za su sa masa nafkin ne za su sa masa salatin ne za su sa masa kafa ne za su sa masa tabo ne duk abin da za su masa zai masa in san gama su ce 5000 in mai gwabo gwabo ne su ce 10,000 dan dan siyasa ne 50,000 yawan karfin ka yawan tsadarta eh wallahi malamai su dai da yaudar kansu gaskiya mutun yayi tafa fita kai kwahe kudi rasa inda zai kai su ku zo ku yi gaggawa ku wanke shi a barku da wake akwai matsala wallahi ai tsada ko ƴan uwanka ƴan siyasa da suke tsoron mutuwa su wanke ka ko ba za su wanke ka ba babu wata rap da za ta haɗu su a dan uwansa rap ga wanka saboda ba ba ziyarar ita ba kai dai da kai da ka mutu to kai kai ka kaza wa kanka sai ku yi tsada zuwa da tinda rap ne to 50,000 100,000 kuma kada kowa ya zage su ba laifi bane shi yasa ka'ida idan ka zo littafin rabon gado zai wahala a fara raba maka gado sai a ce maka he an fice fidda haƙƙin wahalhalin gawa a kuɗin funeral expenses har a gaban alƙali idan ka je sai an ware da ya mutu wani ya wanke shi an haƙa masa kabari an ɗauka masa mota an sai mai likafani wai mu fa saboda lalacewar mu mutum ya mutu ya bar miliyan ahirin sai ake yawo masallaci masallaci ina likafani akwai lalacewa farin yadi ake duba mai hajji ya tsada yanzu saboda Allah idan sanata ya mutu wani irin likafani za a mace na alawayo sanata fa wani za a sai a mace ko a samu farai shadda kyancin tsintsiya ko a tushu ai bai da kwari kuma tushu yawa Osaka a duba Osaka fari kal mai kyau a lullube shi kuma a kudinsa za a fidda ya tafi lahira Abubakar Siddiq lokacin da ya ajiye likafanin shi yadi ne mai tsada matuƙa da gaske ya saya ya ajiye kayansa in ya mutu a lullube shi ya tashi a gaban Allah da daraja da mutunci to lokacin da ya zo gargarar mutuwa sai ya ga da ɗaya daga cikin ƴaƴansa tufafin jikinsa ya saka sai ta ina mutu ka ba da wannan abin likafani ka ɗauki likafani na yace saboda wanda yake raye ya fi buƙatar sabo akan wanda yake mace yanzu ba dan ya ga cewa ɗaya daga cikin makusantansa ba yana da buƙata da wani za a binne shi da wanda yake da tsadar za a binne da haka wannan da ake ajiyewa na unguwanni na talakawa ne masu bara wanda ba su da ƙarfi amma kana da ƙarfi kawai a kirga kuɗi a je a siyo a rufe ka a ciki wannan shine abin da ya kamata so da Allah wani fi sabilillahi ya kamata mu rage ta muna tahi ne a bara mu mutu a bara gaskiya akwai abin da kuɗi ya kamata ya shiga gaskiya Allah rufa mana asiri fa in lam yatamassak idan an toshi kuma gurin bai tsaya ba fa yaqinu fa biqilil hurri to ana sa tabo a rufe da haka lokacin da kuka sa auduga sai ta fito kuka sake sa toilet paper sai ta fito to a samu tabo mai danko a turo sai a daga duwawu a yi kokari a sa wannan taban a tura sai a rufe saboda mai rikewar da taban zai yi ba zai bari wannan abin ya fito ya bata likafani ba saboda duk abin da ya kamata na tsaftacewa da waye an mashi to an gama yadda ka san a raye idan Allah ya maka jarrabawa ta salasul baul ko ta salasul gha'ib fitsari baya tsayawa kashi baya tsayawa aka ce kai sallah a haka to mamaci ma idan ta bashi ana kai shi a haka an dai tabbatar an tsaftace an gyara ana tsoron abu zai fito sai a samu tabo a toshe gurin wannan in ba samu tabo ba fa duk waɗannan abubuwan da muka lissafa ana iya amfani da shi aw bi wasa'il tibbil haditha ko kuma duk wani abu da likitoci suka yi amfani su toshe wani abu ana amfani da shi kan lazik tamassulatis shine lazik wanda za a sa tap ya rufe guri to ana amfani da shi wani hawihi da makamantan haka ina ga mun zo kan gaba sai mu kwana anan amma dai har yanzu muna cikin bayanin wanka abinda muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mai amfani da kuskuren mai gyara kuskure mai aiki da abinda ya dace kafin mallam yayi tambaya na ga mallam daga hannu eh akwai ɗan uwa daga cikin waɗanda suke hidima a wannan masallacin da abokan karatu wanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiya muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya sa rahin lafiyar ta zamanto kafara a gare shi mallam na'ibi akwai kawun shi Allah mai rasuwa a birniwa yau kusan kwana hudu shi ma na bar ƴan uwa a sake sa shi cikin addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya sa mutuwa hutu ce da mu da su da iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya muna fata Allah ya yafe mana ya hada mu da mu gaba ki dai a jannatul firdaus na'am Allah gafarta na'am na'am haka ake ma a addinansu yanzu wannan duka makabartin namu in san samu ne a ce akwai wasu zarata gwanayen kabari kawai dan safiya ta yi madadin ka tafi ka bude shago shi kuma ya tafi haka sabo ya ce Allah kawo kasuwa haka ake yi saboda haka lokacin da za ku zo ba za a ke jira ba a ce a gama haƙar kabari musamman an samu guri mai tauri an haƙa an gyara kawai ana kawowa sawa za a yi in dan tsawon sa ya ragu dan rage ya za a yi kaɗa in dan ya fara da gaske a guri ka zai to kaga amfanin tsari kenan yanzu da yawa mutane ba za su iya nuna ba ina kabarin baban su yake ko kabarin baban amma idan akwai wanda aka bari su kula da abin to za su gane saboda akwai record akwai tsari daga kabarin wane sai na wane daga kabarin wane sai na wane kuma za ka ga wurin akwai tsafta akwai tsari duk abin da tsari ya goto ana zama lafiya ga dawo ware daga dan Allah ba da sha'awa ba ya fi duk wannan tsare-tsaren da muke yi ka je ka tada kabari an zo an sa wani tangame man karfe na'am wana wana ya mutu rana kaza lokaci duka ba bukata dan abin da ya kamata a sunna shi ake duk da za mu zo karme riga mara masallaci amma dai wani lokacin a rayuwa muke sawa a ramu wani abin ba fa saban Allah bane ba dan kun biya an wanki baban ku a kudin sa ba laifi bane dan kun sai masa likafani ba laifi bane wanda za su sa shi a likafani ba laifi bane ba idan ba dan Allah ya taimake mu wanda da zarata masu kama kama dan Allah kana kama zaka an ce kawo 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 in ba dan wannan ba fa za ka ga ka duba fa turawa wannan mutanen za ka ga sun sa court mutum shi da ko bakwai iri daya suna tafiya suna rawa suna kada wannan gawan biyan su ba ake to mu ma a musulunta ba laifi bane wanda za su daga makara in su za su dauka tun daga nan su kai ta har makabarta sai kudin da ko kaza ne duka babu laifi kuma a kudin mabaci za a yi kafin a tigado mu muna da bala'in san kanmu ne da ya mutu sai a daure wadannan magada ne littafani sadaka rami ko batun miloniya ne ita kyauta kaza ke Allah rufa asiri eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين آمين